إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأن هكا أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقوديا قال مدوك جنسركي da sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuho Kare domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. A yau muna biyu ga watan Zulhijja, hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda ya daidai ga 18 ga watan 5 miladiyyar Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta 2026. Za mu tashi a farkon suratu Abasa, wannan kuma shi ne darasinmu na farko a cikin wannan sura mai albarka. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها
a wannan sura, kamar yadda muka saba kowace sura kamun mu shiga tafsirinta, muna yin bayani abinda ya shahi ita wannan sura, abinda ya shahi sunanta da abinda ya shahi inda ta sabka da abinda ya shahi abubuwan da ita surar ta kumsa. To ita ma wannan sura kamar sauran surori, za mu faɗi na farko menene sunan wannan sura. Sunan wannan sura kamar yadda muka ambata a farko, sunanta suratu Abasa. Wannan shine abun da yazo a cikin littattafai na tafsiri da dama, shine abun da yazo a cikin littattafai na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine abun da yake rubuce dangance daga yawa daga cikin littattafai na Alqur'ani mai girma. Kuma ana ambatar wannan surar da suratu Abasa saboda kalima ta farko da Allah madaukakin sarki ya yi amfani da ita a cikin wannan sura. Allah yana cewa Abasa wa tawalla, to shi yasa aka sanya ma wannan suran sunan Abasa, suratu Abasa. Wannan shine abin da Ibn Ashur ya tafi a kan shi a cikin littafin shi na tafsiri. Abu na biyu da za mu yi magana a kan shi shine ita wannan sura, suratu Abasa a ina ne Allah madaukakin sarki ya saukar da ita. Dukkanin ko da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ittifaki akan cewa wannan sura ce wadda Allah madaukakin sarki ya saukar da ita a garin Makka kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina. Wannan shine abun da Ibn Athiyya ya kawo a cikin littafin shi Al-Muharrar Al-Wajiz, yana cewa hiya makkiyatun bi ijma'il mufassirina, yace wannan sura sura ce makkiya daga abunda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka yi ijma'i. Haka wannan sura tana da ita ce sura ta 24 a jerin sabkar surorin Al-Qur'ani mai girma. Suran ta sabka ne bayan Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul Najm, kamun Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul Qad. Haka wannan sura suratu Abasa tana da ayoyi guda 40 a wurin malaman Sham, a wajen kuma Abu Ja'far da wajen malaman Basra wannan sura tana da ayoyi guda 41, a wajen sauran malaman Qira'a kuma ita wannan sura tana da ayoyi guda 42. Haka wannan sura ta zo da wasu mawdu'at, wasu abubuwa da take so ta tattauna a kansu. Abu na farko da wannan sura take so ta tattauna a kansu shine a gyara tunanin mutumin da yake da'awa, mutumin da yake kira zuwa ga Allah, mutumin da yake yi wa mutane wa'azi, mutumin da yake fadakar da al'umma abin da ya shahi lamari na addinin musulunci. To suran ta zo domin ta nuna masa hanyar da ya kamata ya bi, koko a gyara masa tunaninsa da abin da ya yi daidai da ita girman da'awai. Saboda shi wa'azi ko da'awa abu ne wanda yake mai girma, abu ne wanda dole sai ka san menene sharɗansa kamun ka shiga a ciki. To sura abu na farko ta zo ne domin ta gyara tunanin mutumin da yake kira zuwa ga wa'azi, ya san su wane ne ya kamata ya kula da wa'anda kuma bai kamata ya kula su ba. Wa'anda ya kamata ya kula su ne mutanen da su suna himmantuwa da su zo su zamna a yi karatu. Wannan su ne ya kamata mutumin da yake wa'azi su ne ya kamata ya ba mahimmanci, kuma su ne ya kamata ya kula da su, kuma su ne ya kamata ya ba kulawa. Abu na biyu da wannan sura take so ta yi bayani a kan shi shine a daidaita zamantakewa ta mutane, shine kowa a bashi matsayinsa. Mutumin da yake babba a bashi matsayinsa na babba, mutumin da yake halartar karatu a bashi matsayinsa na mai halartar karatu, wanda baya halartar karatu kuma a bashi matsayin shi na wanda bai da alaka da wannan. Abu na uku da suran take so ta yi magana a kan shi shine addinin musulunci za ya nuna mana wa'annan mutane ne suka fi kowa'annan mutane daraja idan ana magana ta addinin musulunci. Wannan sura yana daga cikin abun da za ta koya mana wani mutum ne yake da daraja a ido na addinin musulunci a mahanga ta ilimi. Daraja a addinin musulunci ba wai tana da alaka da mulki bane ko kudi ko ko mutumin da yake da matsayi, a daraja da girmamawa a addinin musulunci tana tattare da iya aikin da shi mutum yake aikatawa, iya ibadarsa, da iya halayensa masu kyau, da iya kokarin shi a wajen ya ga cewa ya bi shari'an mai sama. To wannan shine yake da babban matsayi. Ma shari'ar musulunci ba a lura da riga, ba a lura da mulki, ba a lura da kudi, ba a lura da matsayi na family ko wani abun da ya kamata haka. Shi musulunci mai matsayi a wurin shi shine wanda ya fi kowa zama mutumin kirki, kuma wanda ya fi kowa halaye masu kyau, kuma wanda kullun yana da alaka da ya je a koya masa abin da ya shahi addininsa. Wannan mutumin shine na farko, shine ake sanyawa a sahun gaba a haraka ta musulunci ko a matsayi da musulunci yake rabawa. Wannan sura suratu Abasa tana da alaka da sunanta da kuma abin da sura take so ta tattauna a kan shi. Suran kamar yadda muka ambata sunanta suratu Abasa, to akwai alaka tsakanin wannan sunan da abin da ita surar take so ta yi bayani a kan shi. Shine a cikin surai Allah madaukakin sarki ya yi magana a kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kau da kan shi ga wani mutum makaho wanda ya zo wajen shi. Manzo Allah yana damuwa koko ya yi himmantuwa da manya-manyan mutane waɗanda suna da fada a ji a cikin Qurayshawa. To sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan surar domin ya saita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya zanki himmantuwa ga waɗanda su koyan addinin shine gabansu, ba wai waɗanda suna da matsayi ba ko suna da kuɗi, amma addinin musulunci ba shi bane ba gabansu. To wannan shine alaka tsakanin suran alaka tsakanin suran da sunan ita suran. Sannan wannan suran, suratu Abasa, tana da alaka da suran da ta wuce, suratu Nazi'at, tana da alaka da wannan sura ta hanyoyi guda uku. Hanya ta farko shine, a cikin kowace sura Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa lalle akwai buƙatuwa ta a kira mutane zuwa ga su yi imani. Kowace al'umma tana da buƙatuwa zuwa ga wanda za ya yi mata wa'azi, tana da buƙatuwa zuwa ga wanda za ya zanki mata nasiha. A cikin suratul Nazi'at sai Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan annabi Musa da aka tura shi zuwa ga Fir'aun, amma Fir'aun sai bai yi imani ba, ya kangare, yake cewa ana rabbukumul a'la, yana cewa ni ne ubangijinku mafi girma, koko ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka. To kaga annabi Musa da aka tura shi wajen Fir'aun sai ya kasance shi Fir'aun bai yi imani ba. Wannan shine abin da ya zo a cikin suratul Nazi'at. To a cikin suratul Abasa kuma sai Allah madaukakin sarki yake jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa manya-manyan mutane da masu kuɗi da masu mulki da masu matsayi, in dai ba su yi imani ba, to ba su rage musulunci da komai. In dai ba su yi imani ba, babu abin da za su rage musulunci da shi. In kuma sun yi imani, to kansu ne suka yi makara, ba wai musulunci ba ne suka yi makara. Alaka ta biyu da wannan suran take da shi da suran da ta wuce shine, a cikin kowace sura Allah madaukakin sarki ya ambata mana falala wadda yayi akan mutum. A cikin suratul Nazi'at sai Allah ya ce, mata allakum wa li an'amikum, Allah ya ce mun yi muku ni'ima ta shinhuda sama, mun yi muku ni'ima ta ƙasa, mun yi muku ni'ima ta duwatsu, haka mun yi muku ni'ima ta ruwa da wurin da dabbobinku za su zanki kiyo. Allah ya ce mun yi muku wannan saboda ku jin daɗinku da ku da dabbobinku. Wannan shine abin da ya zo a cikin suratul Nazi'at. So a cikin suratul Abasa sai Allah madaukakin sarki yake gaya mana abubuwa na marmari, kayan ɗanye kala-kala wanda Allah madaukakin sarki ya hore ma ɗan adam a cikin wannan rayuwar tashi ta duniya. Abu na uku da wannan sura, suratul Abasa, take da alaka da shi da suran da ta wuce, suratul Nazi'at, shine suratul Nazi'at ta rufe da cewa liman sha'a innama anta mundiru man yakhshaha, Allah ya ce kai mai gargadi ne akan wanda yake tsoron ranar tashin alkiyama. To shi yasa a cikin suratul Abasa sai Allah madaukakin sarki yake fadada bayani wanda amfanuwan na wa'azi ya amfane shi, to zai samu babban rabo. Wanda kuma ya kangare wa'azin bai amfane shi ba, shi ma za ya samu abinda ya shibka, abinda shi ne za ya girba a gobararar tashin alkiyama. Sannan wannan sura tana da alaka da suratu Abasa ta hanya guda biyu. Hanya na farko, hanya ta uku ta ƙarshe shine, a cikin suratul Nazi'at Allah ya rufe suran da ambatan ranar tashin alkiyama. Allah yana cewa, fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. To wannan shine abin da suratul Nazi'at ta rufe da shi. Sai aka gaya mana waɗanda suka yi imani ga makomansu, waɗanda ba su yi imani ba ga makomansu, amma ba tare da an faɗaɗa an yi bayani ba. To a cikin suratul Abasa sai Allah ya zo domin ya faɗaɗa bayani akan waɗanda suka yi imani mai makomansu, waɗanda kuma ba su yi imani ba menene makomansu. Sannan wannan sura, suratul Abasa, tana da alaka da suratul Nazi'at ta hanyar da ita suratul Nazi'at Allah ya rufe ta da abinda kuma shine aka bude suratul Abasa da shi. Abinda Allah ya rufe suratul Nazi'at da shi shine, innama anta munziru man yakhshaha, kai mai gargadi ne akan wanda yake tsoron ranar tashin alkiyama. To a cikin suratul Abasa sai Allah ya yi bayani wane ne wanda ambatan zai amfane shi, wane ne kuma wanda ambatan ba za ya amfane shi ba, wane ne wanda wa'azin zai masa amfani, wane ne kuma wanda wa'azin ba zai masa amfani ba. Haka wannan sura, suratu Abasa, tana da haihai guda uku, bimana za ta yi magana ne akan abubuwa guda uku. Abu na farko, tun daga aya ta ɗaya har zuwa aya ta sha shidda, Allah maɗaukakin sarki yana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, kamar mutumin da kake ƙamna, mutumin da kake so, idan kaga zai faɗa wani abun da zai cutar da shi, sai ka mai hannun shi mai sanda domin ya kiyaye. To tun daga aya ta farko zuwa aya ta 16, Allah maɗaukakin sarki yana magana ne akan masoyin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wani kuskure wanda yake kokarin ya aikata. Abu na biyu, tun daga aya ta 17 har zuwa aya ta 32, Allah maɗaukakin sarki yana umartar bayu ne da su zanki lura a cikin halittun da Allah maɗaukakin sarki ya yi. Kamar yadda muka sha faɗa, Allah maɗaukakin sarki yana cewa afala ya tadabbaruna alquran, shin dan me yasa mutane ba su lura, suna tadabburi, suna tunane a cikin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da su da cikin halittun da Ubangiji ya yi. Faifai na ƙarshe shi ne, tun daga aya ta 33 har zuwa aya ta 42, Allah maɗaukakin sarki yana shan hankalin mutane ne akan kowa ya yi ƙoƙari ya gyara gobensa. Tun daga aya ta 33 har zuwa aya ta 42, Allah maɗaukakin sarki yana shan hankalin mutane ne akan su samu su gyara gobensu, saboda ita wannan goben ita ce abin da yake dawwama, amma duk abin da ba ita ba abu ne wanda ba zai dawwama ba. Allah maɗaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim, Allah ya ce da suna Allah mai rahama mai jin kai, abasa wata walla, abasa ya ɗaure huska, wata walla kuma ya bada baya, an ja'ahu al'ama, saboda makahu ya zo masa. Allah ya ce wa ma yudrika, mi ya sanar da kai, la'allahu yazzakka, mai yiwa shi ne wanda zai tsarkaka, au yadhakkara ko kuma ya wa'aztu, fatanfa'ahu dhikra, sai wannan wa'azin ya yi masa amfani, amma man istaghna, Allah ya ce shin ka ga wanda ya wadatu daga zuwa wurinka, fa anta lahu tasadda, to kai a gare shi kake karkata, wa ma alayka alla yazzaka, kuma babu komai a kanka alla yazzaka idan dai bai tsarkaka ba, wa amma man ja'aka yas'a, Allah ce amma kaga wanda ya zo maka yana mai karkata a gare ka, yana mai sauri, wa huwa yakhsha alhali, shi kuma yana tsoron ubangijin shi, fa anta anhu talaha, to kai a gare shi kake mai kauda kanka. A wannan ayoyi, Allah maɗaukakin sarki yana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa dan me yasa wani zai zo yana tambaya akan addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a lokacin yana hira ne da manya-manyan Qurayshawa, manya-manyan mutane na cikin Qurayshawa, yana ce musu shin kuna ganin akwai kuskure a cikin abun da nake karanta muku na Alqur'ani, na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na Alqur'ani mai girma? To manzon Allah yana son su yi, ya jawo hankalinsu akan su yi imani. Sai ga wannan makahon, Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayan manzon Allah, shi kuma manzon Allah kwaɗayinsa wa'annan da ba su yi imani ba a samu a jawo su yi imani. Sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa abasa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaure huskansa, wata walla kuma ya bada baya. To wannan ayar tana da, koko wannan suran akwai sababin da Allah maɗaukakin sarki yasa Allah ya sabkar da wannan sura, ko ya sabkar da wannan ayoyin da muka karanta. Sababin shine abinda Abu Ya'la ya kawo a cikin musnad din shi, abinda al-Imam al-Wadi'i ya kawo shi a cikin littafin shi Sahihu Asbabin Nuzul, daga Ma'mar, daga Qatada, daga Anas, da Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yana cewa abasa wata walla, ya daure huska kuma ya bada baya. Yake cewa ja'a ibnu ummi maktum, yake cewa dan gidan ummu maktum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yukallimu ubayy ibn khalaf, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana yi ma Ubay ibn Khalaf magana saboda yana so yana daga yana suna daga cikin manyan mutane na Qurayshawa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin su akan su samu su yi imani sai gashi wannan makawhan yazo yana yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana fa arada an Husayn manzo Allah ya kauda kanshi daga gare shi fa anzalallahu ta'ala abasa wa tawalla sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan surai cewa abasa ya daure huskan shi wa tawalla kuma ya bada baya fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika yukrimu sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sabkar wannan sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama Abdullah ibn Ummi Maktum saboda Allah madaukakin sarki ya sabkar da ayoyi yana jan hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan me zai kauda kanshi ga wanda yana son a bashi ilimi ga wanda yana son ya koyi addini yana himmantuwa da waɗanda ba su yi imani ba saboda kwadayin manzo Allah shine su samu su yi imani saboda suna da mabiya da dama idan suka yi imani mutane da dama za su yi imani a ƙarƙashin su wannan kuma damirin na abasa wa tawalla dukkanin shi ana magana ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam as-sam'ani a cikin littafin shi na tafsiri yana cewa fadar Allah madaukakin sarki abasa wa tawalla da wa'aki ya daure huska kuma ya bada baya yace huwa ar-rasulu fi qawlil jami yace anan ana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne akan abunda shine malaman tafsiri da dama suka ambata wa qawluhu an ja'ahu al-a'ma fadar Allah madaukakin sarki cewa dan saboda makahu yazo masa huwa abdullahi ibn ummi maktumin fi qawlil jami ana nufin da shi shine abdullahi ibn ummi maktum akan abunda shine da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan sa Allah yana cewa an ja'ahu al-a'ma ya kauda kansa saboda makahu yazo masa yana tambayar sa akan abun da ya shahi addinin musulunci shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana himmantuwa da manyan Qurayshawa yana hira da su saboda yana kwadayin idan sun imani mai yiwa a samu jama'a da dama su amsa kira su yi imani a tattare da shi to anan abun da zamu lura da shi a cikin wannan aya an ja'ahu al-a'ma cewa makahu yazo masa kalma al-amyu ko al-a'ma idan ta zo al-qur'ani mai girma tana zuwa da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine makanta ta zuciya zuciyar da ba ta bin gaskiya zuciyar da ba ta bin abin da yake shine al-qur'ani shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makanta ta zuciya mutumin da za a karanta masa al-qur'ani a karanta masa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kiyarda ya ki sallamawa kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man kana fi hadhihi a'ma Allah yana cewa summun bukmun umyun fa hum la yarji'un Allah ya ce summun su kuramai ne umyun kuma su makafai ne fa hum la yarji'un makahi ne fa hum la yarji'un dan haka su ba su gane abinda ake kwatanta musu na gaskiya abinda ake kwatanta musu na shari'a Allah yana cewa wa man kana fi hadhihi a'ma duk wanda ya kasance a cikin wannan rayuwar ta duniya yana da makanta ta zuciya shine ba zai kokari ya ba abinda Allah ya shata ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ba Allah ya ce huwa fil akhirati a'ma Allah ya ce kuma a ranar tashin alkiyama shi ma za a tada shi yana makahu wa adallu sabila kuma ya hukuwa bacewa daga hanya to duk mutumin da shi makanta shi ta zuciya ce makanta shi shine ba zai ba abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi ba to za a tashe shi a ranar tashin alkiyama yana makahu qala rabbi limahshartani a'ma sai ya ce ya ubangiji dan me yasa ka tada ni makahu wa qad kuntu basira alhali a gidan duniya ni kuma na kasance mai gani ne sai Allah ya ce da shi qala kadhalika atatka ayatuna kai ma haka ayoyin mu suka zo maka fanasita hakan makance kan mance da ayoyin mu Allah ce wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma a yau za a mantar da kai dan haka za a tada ka makahu to makanta wadda ta himuni ita ce makanta ta zuciya makanta ta kin fahimta ga addinin musulunci, makanta ta kokarin mutun sai ya saba ma abunda Allah madaukakin sarki shine yayi umarni da shi. Al-Fudail rahimahullahu a cikin littafin shi Al-Fawa'idul Manthura min al-aqwalil ma'thura yana cewa sahibu bid'atin, yace kaga mutumin da yake da makanta ta bid'a, mutumin da yake da makanta ta shi dole sai ya saba makarantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace la ta'manhu ala dinika, yace kada ka bashi aminci akan addininka. Duk mutumin da aka ce maka yana da makanta ta bid'a, yana da makanta ta sarrai a cikin addini, to kan ma ka amince mishi akan addininka, kada ka tambaye shi fatawa akan abin da ya shafi addinin musulunci. Yace wala tushawiruhu fi amrika, yace kuma kai shawara ma ta rayuwar duniya. Idan dai mutum yana da makanta ta saba ma Allah madaukakin sarki, to kada ka tambaye shi shawara a cikin abin da ya shafi al'amarinka. To hatta shawara da mutum zai baka a rayuwa inda ya kasance yana mai yawan saba ma alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah yana kafe zuciyansa, yana rufe zuciyar shi, sai ya kasance shi ba za ya gane gaskiyan abunda ake so ba, sai ya baka shawara ta banza. Yake cewa wala tajlis ilaihi, yace kuma duk mutumin da aka ce ma yana da makanta ta zuciya, yana da makanta ta bidi, yace kan ma ka hada innuwa guda da shi domin ku zamna a majalisa ku yi hira, ko ku zamna a wani wuri ku tattauna bikinka da shi kawai, kamar sallama ya wuce ka wuce. Yake cewa wa man jalasa ila sahibi bid'atin, yake cewa to duk mutumin da ya jibunci yan bid'a su ne abokan zaman shi, mutanen da suke da makanta ta zuciya. Yace awrathahu Allahu al-amiy ya'ni fi qalbihi, yace to wannan mutumin Allah za ya gadar masa da makanta ta zuciya, sai kaga hatta al'amuran rayuwa mutum ba ya fahimta, a ta kwatanta masa abu, a ta kwatanta mishi abu, kaga mutum ba ya makanta, ba ya ganewa, saboda ya makantar da kanshi a wajen ayoyin Allah. Idan an karanta mai ba zai yarda ba, idan an karanta mai hadisi ba zai sallama ba, to hatta al'amuran rayuwa sai Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyar nasa. Sai kaga mutum hatta shawara idan ka tambaye shi, sai kaga shi abinda yake gayi nan, abinda yake gayi yayi daban, kuma shawarar da ake nema a gare shi ya ta zamanto daban. Wannan shine makanta ta farko da take zuwa a cikin alqur'ani mai girma. Sai yanayin makanta ta biyu, maganta ta biyu ita ce makanta ta idanu, wannan ma yana zuwa a cikin alqur'ani mai girma. Allah yana cewa laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj, to anan idan Allah madaukakin sarki ya jarabci mutum da makanta bayan cewa yana gani koko an aihe shi ma yana makaho, to idan dai ya hakuri da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai bashi aljanna. Manzo Allah yana cewa a cikin alhadisul qudsi izabtalaytu 'abdi bi habibatayhi, Allah yana cewa idan na jarabci bawa na da abin da yafi so shine idanun shi, fasabara yayi hakuri a wacce minhum aljanna, Allah madaukakin sarki yace to zan bashi aljanna akan wa'annan idanuwan nasa da na amshe masa a gidan duniya. To anan shi makaho, malaman fiqhu suna da maganganu da suke tattaunawa akan mutumin da yake shi makaho ne. Al-Imam Suyuti a cikin littafin sa Al-Ashbah wa An-Nadha'ir yana cewa duk mutumin da ya kasance makaho ne, to wannan mutumin akwai wasu mas'aloli guda bakwai wanda su sun sauka akan shi. Mas'ala ta farko shine ba zai doki takobi ba domin ya je yaki. Idan Allah madaukakin sarki ya maida mutum makaho ko ya halicce sa makaho, to yaki ya safka akan shi, ko da ana yaki za a doki takobi ko a doki bindiga domin a yaki kafirai, to shi wannan ya safka daga gare shi. Idan bai je aka yaki tare da shi ba, Allah madaukakin sarki ba za ya zarge sa ba a gobe ranar tashin alkiyama. Kamar yadda muka sani a kwarhukan musulunci, idan aka ce ana yaki ya zamanto wajibi kowa ya doki takobi a fita aje, duk kuma wanda ya tsaya ya labe koko bai tahi ba, to za ka ji ayoyi da dama suna sabkowa, Allah madaukakin sarki yana zargin wa'anda ba su hita aka yi wannan yakin tare da su ba. Abu na biyu, idan Allah madaukakin sarki mutum makaho shine suka ce la yajtahidu fil qibla, idan ya zo sallah babu ruwan shi da cewa dole sai ya san ina ne gabas, kawai duk inda ya kalla ya sallah Allah madaukakin sarki zai karba. amma malamai suka ce a lokacin sallah wannan zai yi kokari koda ya tambaya ne domin a tabbatar mushi da cewa lokacin sallah yayi sai yayi sallah. Wasu malaman ma sun ce kai idan ma lokacin zai masa wahala kawai ya dan zanki lissahi a karan kanshi da zai iya gane cewa yanzu lokacin kaza yayi kawai sai yayi sallarsa. Abu na uku, malamai suka ce shi mutum da Allah ya maida shi makaho to ba za a bashi limanci ba, idan dai ga masu idanu to wannan mutumin sai ya hakuri ya koma baya, koda ko yana da karatu koda ko yana da ilimi to ya koma baya waɗanda suke da idanu sai su ja sallah. Haka ba za a bashi ba limanci, kamar a ce za a bashi harakan shari'a ko a ce za a nada shi a matsayin mai gari ko za a nada shi a matsayin sarki zai sarki ko wani abun da ya kama da haka. Haka malamai suka ce kuma yana daga cikin abun da ya sabka akan makahu shine ba zai sayar ba, ba za a sayar masa ba. Idan ka saida masa aka je wajen alkali, to alkali yana da ikon da zai tada wannan cinaki. Mun san shari'ar cinaki shine malam ya tafarraka kamun mai saye da sayarwa su rabu. Misali yanzu wannan ruwan idan ka saida mun shi dala 100 bayan ka tahinatahi muka rabu, to shikenan wa'annan ruwan sun rage sun zama nawa, babu huskar da zan je in ce ma na hasa saye ka bani kudi na. To shi makaho idan yayi saye da sayarwa ya baka kudi kattahi yattahi, to idan aka je wajen alkali, alkali yana iya tada cinakin saboda shi baya gani mai yiwa ka kware shi ko kuma mai yiwa ka zalunce shi akan wannan kasuwancin da aka yi. Haka kuma idan aka zo shari'a, yana daga cikin abu na bakwai, idan aka zo shari'a ba za a karbi shedin makaho ba. Misali mutum ne yayi zina, Allah ya sauke, ana neman shedu, sai a samu a cikin wa'annan shedin akwai makaho, to wannan shedin ba su cika ba. Ko ko mutum ne ya bada ajiyan kuɗi, sai a samu a cikin wa'anda aka ɗauki alƙawalin bashin akwai makaho, to wannan shedin ba su cika ba. Sai dai in ya kasance an yi magana kamun ko ko ya kasance ya ga abun kamun ya makance. Misali an yi abin a yau nan da shekara ɗaya kuma sai shari'a ta waiwayo shi kuma a lokacin ya kasance makaho ne, to anan ana iya amsa shedin shi tunda lokacin da aka yi abin ya kasance yana da ido. Inda kuma ake iya amsa shedin shi in ya kasance magana ce wadda tabbas tabbas ya ji ta akan kunnuwan shi kuma ba a samu wani ba shedu sai shi, to anan ana iya karban shedin sa domin a yi hukunci. Al-Qadi Hussein yana cewa, ya ƙara da cewa yana daga cikin abin da yake zaman cewa wajibi akan makahu shine sallar Juma'a, idan dai yana iya zuwa da sanda shi kadai ba tare da jagora ba, ya daddaga ya tafi, to ba zai zamana gida ba ya ce ba zai je Juma'a ba. Saboda Juma'a kamar yadda muka sani, manzo Allah yana cewa duk mutumin da ya bari Juma'a uku ta ƙetarasa da gangam, wannan zai iya kasancewa cikin munafukai. To makaho idan ya kasance zai iya kai kanshi bagiran da ake sallar Juma'a, koda ko da sanda ne, to Juma'a ba ta sabka a kansa ba. Haka kuma sallar farilla ba ta sabka a kanshi ba, indai ya kasance yana iya tattakowa ko yana da jagoran da zai kawo su a masallaci. Wani makaho ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan manzo Allah cewa shi gidan shi yana da nisa kuma ga duhu, idan ya taho zai iya jin ciwo, zai iya haduwa da kunama, zai iya haduwa da rami, zai iya haduwa da kunku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce indai kana jin kiran sallah to ka zo masallaci. To haka shi ma makaho indai yana iya tattakowa ya kawo kansa, to sallar farilla ta kasance ta zamanto wajibi a kansa. Ko kuma yanzu kana gaba makahi muke ba, amma sallar farilla da kyar muke samu muna yin ta a cikin mutane. Haka kuma hajji yana daga cikin abinda makaho zai iya yin hajji idan ya kasance akwai jagoran da zai danki jansa yana nuna masa ayyukan wurin da ake aikin hajji. Idan tawafi ne ya kasance yana da wanda zai kama hannunsa ya masa jagora, idan jifa ne ya kasance yana da wanda zai zanki nuna masa inda zai yi ibadarsa. To shi ma indai yana da wannan aikin hajji bai sabka a kansa ba, zai yi kokari yayi wannan. Wannan shine abinda malamai suka ambata dangance da abinda ya shafi makaho. Allah yana cewa wa ma yudrika la'allahu yazzaka. Allah ya ce to mi ya sanar da kai shi wanda kake kauda makai kana ganin shi ba kowa bane ba, to ma yudrika, me ya sanar da kai la Allahu yazzaka, me yiwa shine zai tsarkaka, wanda kake ganin ba kowa ba, me yiwa shine zai zama mutumin kirki, wanda kake ganin baya da fahimta cikin dalibanka kullun kana hantarar shi kana warasa, me yiwa shine Allah madaukakin sarki yasa zai gaje ka a wurin da kake. To shi yasa wannan yana daga cikin abin da malami zai kula da shi, wa ma yudrika la Allahu yazzaka, shi malami idan dai mutane suka zo suka zamna a gaban shi, to dukkanin su ɗaya ne a wurin shi, babu ruwan shi da wanda yake da kuɗi, da wanda yake da matsayi, da wanda baya da matsayi, bal ma wanda ya himmantuwa da ya zo ya zamna. To wannan shi aka fi so malami ya kasance yana lura da shi sosai a majalisi idan an zo karatu. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ma yudrika la Allahu yazzaka, mai yiwa shi wanda kake ganin ba kowa bane, ko wanda kake kauda ma kai, mai yiwa shi ne za ya tsarkaka. Idan aka ce azzaka ko at-tazkiya a shari'a ta musulunci, yana da ma'ana guda biyu. Ma'ana ta farko shine mutum ya tsarkake kansa daga abin da yake shirka ne, mutum ya tabbatar duk wani haƙƙi na Allah madaukakin sarki ya ba Allah kayan shi bai hada Allah da wani a cikin wannan ba, sannan mutum ya tabbatar da cewa ya ɗauki haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ba tare da ya raba wannan haƙƙin tare da wani ba. Sai tazkiya ta biyu shine saban Allah, duk abin da aka ce sabo ne, mutum ya yi ƙoƙari ya raba kanshi da wannan. Haka kuma akwai tazkiya ta kuɗi, shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya arzuta shi da dukiya, ya yi ƙoƙari ya zanki fidda zakkar wannan dukiyar duk lokaci zuwa lokaci. Allah madaukakin sarki yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, Allah ce ka karba daga cikin dukiyarsu wata sadaka wadda za ka zanki tsarkake su daga ita wannan dukiyar. To da haka ita zakka tsarkaka ce ta dukiya, idan dai ba a fidda zakka to bala'i yana kusa da ya cinye wannan dukiyar. Allah yana cewa aw yadhakkara fatanfa'ahu dhikra, Allah ce wa ya sanar da kai ko zai wa'azu sai wa'azin ya yi masa amfani. Kaga a cikin suratul naziat Allah madaukakin sarki yana cewa innama anta mundhiru man yakhshaha, kai mai gargadi ne akan wanda yake tsoron ranar tashin alkiyama. To cikin suratu abasa sai Allah zai mana bayanin kuma akwai wanda tunatarwa tana masa amfani idan an gaya masa, akwai wanda kuma tunatarwa ba ta yi masa amfani idan an gaya masa. Shi yasa a nan dole mutumin da yake wa'azi sai ya lura cewa ina ne tunatarwa za ta yi amfani. Ba za ka tarro mutane a gidan gala ba suna shan giya suna rawa ka ce za ka yi musu wa'azi, ba za ka tarro mutane a unguwa ba sun aza orkestir ka ce a lokacin da ake orkestir kin nan a lokacin za ka zo ka yi musu wa'azi. Kaga wannan sai su jima sai su hallaka ka, koko ka sa su ga yi wasu maganganu mara daɗi ga Allah madaukakin sarki, koko mutane ne sun aza mandirinsu suna tashi wasu sai ka ce a lokacin da ake wannan mandirin a lokacin za ka yi wa'azi. Kaga rayuwarka tana cikin haɗari, koko lokacin da mutane suke bid'arsu, yanzu misali lokacin da ake zagaye a wannan garin ana zagaye ko na Fatima ko na ƴan Shi'a ko na ƴan bid'a na Maulidi, ka ce a lokacin da ake wannan zagayen a lokacin za ka tsaye da mutane ka yi musu wa'azi. To wannan mutumin da yake wa'azi dole sai ya lura da ina ne ya kamata ya yi wa'azi. Allah madaukakin sarki yana cewa fadhakkir in nafati dhikra, ka dan kin ambato inda ka san ambatan za ya yi amfani, duk inda ka san ambatan ba za ya yi amfani ba to ka raba kanka, tunda dai Allah madaukakin sarki ba wahayi yake yi maka ba, manzanni ma da annabawa da Allah yake yi musu wahayi cewa ya ma alar rasul illa al bala, Allah ce babu abin da yake akan manzo sai ya isar da wannan sakon. To a galkashin wannan Ibnu Baz a cikin littafin shi a cikin fatawan shi yana cewa fal insan yudhakkar, yake cewa shi dan adam ana yi masa wa'azi koko mutun zai yi wa'azi, wan naf'u bi yadillah, amma mutun ya shidu ya gane abin da kake so ya bi na gaskiya, wannan kuma yana hannun Allah. Allah madaukakin sarki yana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha, Allah ce kai ba kai kake da shiriyan kowa ba, dan haka Allah shine yake shiryan da wanda ya ga dama. Shi yasa duk yadda kaso mutum ya shiru idan Allah bai rubuta masa shari'a ba wannan mutumin ba zai shiru ba ibnu baz yake cewa lakin idza nafa'ati dhikra yakunul wajib yakunul wujubu ashad yake cewa amma idan ka san wurin da in kai wa'azi wa'azin zai amfanu to nan washabcin kai wa'azi kuma yafi girma misali mutane ne ka san kana da tacewa a kansu kuma in ka musu wa'azi ka san za su doka to anan ka kyale su baka yi musu wa'azi ba kai lehi in dai ka san za a fahince ka za a gane abin da kake so kai wa'azi akan shi kuma ka tabbatar da cewa mutanen nan in ka musu za su doka to wajabci yanzu ya kara hawa akan ka yanzu sai ya kasance wajibi ne akan wajibi yake cewa wata kunul fa'idatu a'zam yake cewa kuma a fa'idan za ta yi girma a lokacin da ka tabbatar cewa za a karbi wannan wa'azi yake cewa fa idza ra'a minhu al-intifa wal istifada فالواجب عليه ان يتضاعف ويقوى ويكبر yake cewa to idan ka fahimci cewa za a fahimta a matsayin ka na mai wa'azi to a lokacin ka dage ka nace ka kankame akan dole sai an yi wannan abu to wannan shine abin da ake so ga mutumin da yake wa'azi sai ya lura ina ne wa'azin zai yi amfani ina ne kuma yahi amfani to inda yahi amfani din anan ake so ka dage ka ci gaba da yin wa'azin ka Allah ya ce amma man istaghna Allah ya ce amma kaga wanda ya wadatu shine wanda ya wadatu daga zuwa wajen wa'azi wanda ya wadatu daga zuwa a koya masa karatu koko wanda ya wadatu daga zuwa ya zamna ya koyi addinin sa shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi anan shine mutumin da ya wadatu akan imani mutumin da ya wadatu akan alqur'ani saboda shi yana ganin ko yana da matsayi ko yana ganin shi yana da kudi to anan istighna wanda ya wadatu anan malaman tafsiri sun yi kankomo akan su fassara mana mi ake nufi da wanda istighna ya wadatu wasu malaman tafsirin suka ce ai istighna athra shine kana neman a baka dukiya wannan kuma fassara ce wadda take gurbatacciyar fassara ce akwai wanda suka fassara cewa amma man istighna wanda ya wadatu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da makahon ne yake yi masa magana yana karkata a wajen manyan mutane na Quraishawa saboda suna da kudi wannan fassara ce wadda take ba ta daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya neman abun duniya ga wani kuma inda manzo Allah yana son duniya Allah madaukakin sarki zai shinhuda masa iya abun da yake so na rayuwa al-imamu al-wahidi a kalkashin wannan yana cewa amma man istaghna kaga wanda ya wadatu sai ya hakaito mana magana ta ibnu abbas yake cewa istaghna anillah mutumin da ya wadatu daga Allah wa anil imani mutumin da ya wadatu daga imani bima lahu minal mal saboda shi yana ganin cewa yana da kudi matsayin sa ba zai bar sa ba yazo ya zamna ya bude alqur'ani a koya masa fatiha ko yana ganin matsayin sa ba zai bar sa ba yanzu kudin sa ba za su bashi dama ba domin ya zamna a koya masa karatu akwai wata magana da ibnu ashura yayi a cikin littafin sa na tafsiri yana cewa idan aka ce al-istighna shine ana nufin da shi mutumin da yake tunanin cewa ya wadatu as-sinu da at-ta'u da suka zo a cikin kalmar istighna sun zo ne lil-hisban kamar mutumin da yake tunanin shi ya wadatu yake cewa wa aktharu ma yusta'malu al-istighna'u fi at-takabbur wal-i'tizaz bil-quwwa yace larabawa idan suka ce al-istighna'u suna nufin da shi girman kai da jiji da kai da mutumin da yake jin shi ya isa yake cewa fal-muradu bihi man istaghna huna shine abinda ake nufi da wanda ya wadatu anan bi an arada an qabulihi mutumin da ya kauda kansa daga bin gaskiya koko mutumin da ya kauda kansa daga bin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa almuradu biman istaghna min man min istighna bil mal ba ana nufin wadatuwa ta kudi ba abinda ibnu ashur yake so ya fassara mana shine amma man istaghna kaga wanda ya wadatu shine wanda shi koda baya da kodala yana jin cewa shi ya girmai yazo ya zamna a koya masa karatu kuma koda shi ba kowa bane yana jin shi ya girmi yazo ya zamna domin ayi karatu ko a koya masa addinin sa to shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi ana kuma wannan ita ce fasarar da ni na higimsuwa da ita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ya kula wani ba wai saboda yana da abun duniya, ba za ya kula wani ba saboda yana da kudi ko saboda yana da matsayi. Duk matsayin da yake da shi bai kai matsayin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka ba. Amma mutane ne wanda su suna ganin sun wadatu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun wadatu kansu daga abin da ya zo da shi na shari'a. Kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa amma man bakhila wastaghna, amma wanda yayi rowa kuma ya wadatu daga shari'a, wa kadzaba bil husna kuma ya ƙaryata da abin da yake shine mai kyau, fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Allah ya ce kuma dukiyarsa ba za ta yi masa unhani ba lokacin da Allah madaukakin sarki yassa mala'iku suka karbi rayuwarsa domin a yi masa hisabi a gaban Ubangijinsa. To kaga anan sai Allah yake cewa amma man istaghna, kaga wanda ya wadatu. To wasu malaman suka ce saboda yana da kudi shi yasa ba zai zo a koya masa alqur'ani ba, ba zai zo makaranta ba. Wasu kuma suka ce a kawai girman kai ne dai, shi ba ma ya da matsayin kuma ba ya da kudin, amma girman kai ne yana ganin shi ya wuce wannan matsalai. Kuma kaga wannan matsala ce wadda mu al'ummarmu muna fama da ita. Mutanenmu ba su zuwa makaranta, ba su zuwa wajajen karatu saboda sun hada kudi. To a addinin musulunci idan masu kudi da manya-manyan mutane suka zo aka yi haraka addini da su, su ne za su morara. Amma dan ba su zo ba aka yi da su kuma wannan ba zai cutar da addini komai ba. Amma dai an so ga mutumin da yake da dukiya da mutumin da yake da matsayi su kama ai wannan tahiyyar tare da su. Saboda idan a ce yau ga wani wuri da yanzu misali idan ka ɗauka tafsiri da ake a ƙofar gidan sarki, kaga wani ko ba dan Allah ba zai zo saboda sarki ya zo ya zamna, shi ma zai zo ya zamna. To haka duk mutumin da yake da kuɗi za ka ga cewa yaran shi idan yana addini suna ƙoƙarin su yi koyi da shi. Yanzu da a ce kana da dukiya kana azumin Alhamis Juma'a, za ka ga gindin shagonka wani ma ko ba dan Allah ba zai yi, wani kuma dan kana yi ne zai yi saboda a zo a zamna kai mai gidan shi ne yana tunanin zai ma kara. Koko a ce kai mai kuɗi ne, a ce yanzu akwai wani wuri da za a ce misali gwamna yana zuwa ya zamna ya saurari alqur'ani ko a koya masa qur'ani, kaga mutum nawa zai je ya zamna domin a yi wannan karatun tare da shi? Suna da yawa. Da a ce ga wani wuri da mar zai je ya zauna a karanta alqur'ani ko a koya mai ko ya saurara, to za ka ga cewa mutane da yawa suna zuwa su zamna saboda su yi amfani da wannan dama ko dan su gane shi. To haka ake so manyan mutane da masu abun hannu da masu matsayi su kama ai wannan tahiyyar tare da su. Idan sun kama to kuma kansu ne suka makara, idan kuma ba su kama ba wannan ba za ya rage addinin Allah da komai ba. Allah ya ce fa anta lahu tasadda, mutumin da ya wadatu da kanshi kai kuma a kanshi kake karkata. Shi ne manzo Allah yana karkata a kansu saboda yana kwaɗayin su musulunta. Allah ya ce wa ma alaika alla yazzaka, Allah ya ce to kai mike akwai a kanka idan mutum bai tsarkaka ba. Shi ne mutumin da bai yi imani ko ko mutumin da ya ƙi bin gaskiya, shi ne Allah yake nufi cewa kai ba za a tambaye ka wani abu ba idan dai mutum bai tsarkaka. Bi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya isar da sako, to yanzu duk wanda bai yi imani ba ko wanda bai bi ba, Allah ba zai tada manzo Allah bai ce dan me yasa suwana suka yi shirka ko dan me yasa suwana ba su yi imani ba. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi. Allah yana cewa a cikin suratu Ali Imran, Allah yana cewa wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, Allah yana cewa manzo Allah kare dan ki cutar da kai mutanen da suke yin kutsawa suke yin gaugawa a cikin ayyukan kafirci. Innahum lan yadurrallaha shay'a, Allah ya ce su wannan mutane ne wanda ba za su cutar da Allah komai ba. Haka a cikin suratul Nur Allah madaukakin sarki yana cewa fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma humiltum, idan kun karkace kun ƙi imani da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to abinda aka dora masa yana a kansa shine na isar da sako, kuma abinda aka dora akan ku na ku biyana akan ku. Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kuma kun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ku shiriyu. Wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin, Allah ya ce babu akan abinda yake manzo, babu abinda yake akan shi sai dai ya isar da sako kuma ya bayyana ma mutane wannan sako. Haka a cikin suratul Luqman Allah madaukakin sarki yana cewa wa man kafara fala yahzunka kufru. Allah ya ce duk mutumin da ya kafirce kada kafircin sa ya sa kai ka zan kidamuwa. Allah ya ce ilaina marji'uhum. Allah ya ce a wurin mu ne za a maida su. Faru nabbi'uhum bima amilu. Allah ya ce sai mu ba su labari akan abubuwan da suka kasance suna aikatawa. To mutum koda a ce annabi ne, idan dai ko ɗansa ko matarsa ba su yi imani ba, annabtarsa ba za ta taɓu ba, kuma Allah maɗaukakin sarki ba za ya zarge shi akan wannan ba. Kaga annabi Nuh ɗan shi bai yi imani ba, kuma Allah maɗaukakin sarki ba mu taɓa karanta wata aya ba da yake tambaya annabi Nuh dan me yasa ɗanka bai yi imani ba. Balma Allah ce mishi innahu laysa min ahlika, shi baya daga cikin ƴan gidanka. Innahu amalun ghayru salih, shi ya aikata aiki wanda yake aiki ne ba mai kyau ba. Haka annabi Lut shi ma matarsa batai imani ba da abin da yazo da shi. To kaga ba mu taba karanta wata aya ba wadda Allah madaukakin sarki yake zargin annabi Lut akan cewa saboda me yasa matar shi batai aiki ba. To a kalkashin wannan, idan mutum bai aikata aiki ba, aikin wani ba zai amshe shi ba. Misali a ce babanka annabi ne, ko a ce babanka mutumin kirki ne, malami ne, ko a ce babanka abidi ne yana bauta, to bautarsa ba za ta amfanar da kai komai ba, sai kai ma in ka tashi ka yi bauta irin wadda wannan baban naka ya yi. Haka kuma da za a ce Allah ya sawake babanka shi ya fi kowa zama kafiri, idan dai kai ka yi imani ka amsa gaskiya, to Allah maɗaukakin sarki ba zai sa kafircin shi ba kai ya shahe ka. Allah yana cewa wa amma man ja'aka yas'a, amma kaga wanda ya zo a wurinka yana sauri shine Abdullahi ibn Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha alhali, shi kuma yana tsoron ubangijinsa. Allah ya ce fa anta anhu talaha, kai akan shi ne kake kauda kanka, saboda manzo Allah yana ganin cewa shi wannan ya rige ya yi imani, yanzu tambaya ne yake yi a kwatanta masa addini. Shi ko manzo Allah yana yi ma wa'ansu magana manyan Qurayshawa, saboda yana kwaɗayin in suka yi imani mai yiwuwa a samu jama'a da dama ta bayan su yi imani. Shi yasa lokacin da Abdullahi ibn Ummi Maktum yazo yana cewa ya Rasulullahi allimni mimma allamaka Allah, yana cewa ya manzo Allah ka koya mini daga cikin abin da Allah ya koya maka na shari'a. Sai manzo Allah yayi kamar bai ji su ba. Shi kuma Abdullahi ibn Umm Maktum yana ta ƙara magana, yana ta ƙara matsowa, sai manzo Allah ya kauda kansa. Shine Allah madaukakin sarki yake saukar da wa'annan ayoyi. Allah yana cewa ka rabu da wanda bai damu da abin da kake ba, ka rabu da wanda shi ba da'awarka bace a gabansa, ka damu da wa'anda suke zuwa domin su zauna su saurari abin da yake shine musulunci, abin da yake shine Allah madaukakin sarki ya saukar da shi. To a cikin wa'annan ayoyin za mu fahimci wasu abubuwa kamar guda biyar zuwa shida. Abu na farko shine mutum ya zama dole ya koyi ladabi akan duk abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da aka ce wannan na manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to idan za ka yi magana ka zanki kare halishanka, kada ka zanki daga murya, saboda Allah madaukakin sarki sai ya ce abasa wa tawalla, ya kauda ya hade huskansa, wata walla kuma ya bada baya. Kaga maimakon a ce abasta ka hade huska ko ka daure huska, wata wallaita kuma ka bada baya. Amma Allah bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana ba, sai aka yi mishi magana kamar ba da shi ake ba. Abasa ya kauda kai, kaga maganar kamar ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba. Amma kuma a hakikanin nassin alqur'anin da manzo Allah yake, to wannan ladabi ne Allah madaukakin sarki yake koya mana akan duk abin da ya shafi shanabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa lokacin da wa'ansu suka zo suna kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayan gidan shi, suna cewa ya Rasulullah, suna kiran sunansa, Allah yana cewa innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yu'minuna. Allah ya ce kaga wa'anda suke kiranka ta bayan gidanka, Allah ce to mafi yawa daga cikin su ba su yin imani. To da abin da ya shahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ku abin haka ya zo karara, to kai kokari ka koyi yadda za ka tausasa halshenka domin ka ga maganganu masu tsarki akan abin da ya shahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. abu na biyu da zamu koya a karkashin wannan ayan shine girmama mutumin da Allah madaukakin sarki yayi masa nakasa a cikin mu mutumin da yake kuturu ne ko mutumin da yake makaho ne ko mutumin da yake yana da wata tawaya to wannan ba shi yayi makansa ba wannan nassin ayoyin suna koya mana mu girmama mutane kowa a basa matsayinsa kada a wulakanta mutum saboda baya da abun duniya kada a wulakanta mutum saboda shi ba kowa bane a manzo Allah yana cewa koko ana cewa anzilu annasa manazilan kowa a bashi matsayinsa da wanda yake danka ne da wanda yake babanka ne da wanda yake malaminka ne da wanda yake abokin kasuwa ne kowa ka bashi daidai matsayinsa babu hantara babu wulakanci babu munana maganganu kaga sai Allah madaukakin sarki yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana dan mi za ya kauda kanshi akan makahu to anan an ce al'a'ma ba wai dan a tozarta makaho ba abinda yasa aka ce al'a'ma saboda a nuna maka larura ta shi Abdullahi ibn Ummi Maktum dan me yasa za ya tinkaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzo Allah yana magana tare da wasu ladabi shine idan ka tardo wani yana magana tare da wani to kai hakuri idan ya kare sai ku yi magana koko ka tardo wani a wajen malami yana neman ilimi to ka bari idan ya kare kai sai kai tambayarka to Allah ya ce an sha'ahul a'ma dan makahu ya zo masa saboda a nuna maka shi makahu ne bai ma san a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai baki ba amma duk da haka Allah madaukakin sarki yana jan hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mi yasa zai kauda kansa ga mutumin da yake makahu ne abu na uku da wa'annan ayoyi suke koya mana shine cewa sanin abin da yake a cikin zuciya wannan abu ne na Allah wani zai iya nuna maka shine tsatsiye ne alhali kuma ba haka bane wani zai iya nuna ma shi shirayye ne ko shi amintacce ne alhali ba haka bane to kaga sai Allah yake ce manzo Allah wa ma yudrika la'allahu yazzakka wa yassanar da kai mai yiwa ma shine zai tsarkaka amma kuma kai kana kauda kanka daga gare shi su kuma wa'annan da kake kwadayin sai sun yi musulunci sai sun yi imani mai yiwa su kuma Allah bai rubuta cewa za su tsarkaka ba to kaga wannan yana nuna cewa sanin abun da yake a cikin zuciya wannan babu wanda ya san shi in ba Allah madaukakin sarki ba sannan wa'annan ayoyi suna koya mana cewa lalle alqur'ani mai girma daga wajen Allah yake saboda inda manzo Allah shi yake yin alqur'ani ba zai sabkar da ayoyi ba ko ya kirkira ayoyin da suna zargin sa abasa wata walla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka to kaga babu wanda zai san kima kan shi hada kuma hayya bayyana cewa mutane su san cewa yana yi makan shi hada to wannan yana daga cikin abinda a wannan ayoyi suke koya mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mutun ne kamar kowa wani lokaci zai iya zo masa yayin farin ciki wani lokaci zai iya zo masa yayin damuwa kuma wani lokaci zai iya zo masa yayin kuskure yayin abinda ba daidai bane ba yana daga cikin abinda wa'annan ayoyi za su koya mana fadar Allah madaukakin sarki an ja'ahul a'ma shine ka zanki ba da dama ga mutumin da yake neman shari'a kuma mutanen da suke neman a koya musu abu a matsayinka na malami wanda kaga cewa ya himmantu yana son abin to ka ƙara masa himma akan himmarsa shine idan littafi guda ake koya ma mutane ka lura cewa akwai wanda shi yana da himma to ka ƙara masa ka ce ya tarda ka gida lokaci kaza ya samu littafi kaza ka koya masa saboda kaga cewa yana da himma yana son a himmantu amma wanda kuma shi bai himmantu ba ka shafa ma kanka lahiya tare da shi koda ko ya baka kuɗi in ka gane cewa ba ya san wannan abun ka shafa ma wannan abun lahiya mutum ne misali ya ce zan zanki baka kuɗi ka zanki koya ma yara na karatu amma in kashe yaran ba su damu da karatun ba ko zan zanki baka kuɗi ka zanki koya ma mata na karatu ko ka zanki tardo ni shago ka zanki koya mana karatu to in kaga cewa bai himmantu ba sai ka zo ne tukwana a doko kujera ko sai ka zo ne yana kilgon kuɗi abubuwa na wulakanci to ka shafa ma kanka lahiya ka rabu da shi wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake koya ma mai wa'azi ko mai karantarwa a cikin wa'annan ayoyin haka kuma Allah madaukakin sarki yana koya mana a cikin wa'annan ayoyin shine cewa wane ne yafi kowa matsayi a cikin addinin musulunci shi matsayi kamar yadda muka fada a cikin addinin musulunci ba kudi bane yake yin shi kuma sannan ba matsayi bane yake yin shi kuma sannan ba dangantaka bace take sa amma matsayi a cikin addinin musulunci abinda yake sa amma matsayi a wajen Allah a cikin addini shine iya gwalgwadan damuwarka da wannan abu to shine sai ya sa ya zamanto kana da matsayi a cikin wannan saboda kana cikin masu kamawa a tafi da wannan abu kuma waye fa kowa karamci a harka ta addinin musulunci ba wai mai kudi ba ba wai mai matsayi ba wanda ya fi kowa daraja a cikin harka ta addinin musulunci shine mutumin da shine yake koya ma mutane in akwai mutum na farko da ya kamata a kula ko a bashi dama shine mutumin da ya kasance shine yake da ilimi amma mu yanzu zaka ga cewa masu kudin ko kuwa wanda su ne suke da fada a shi saboda suke da kudi saboda suke gina masallatai dan haka suke nada liman suke samke liman ba tare da sun lura cewa wane ya cancanta ko bai cancanta ba to haraka ta addinin musulunci ba a yin ta saboda kara ba wani limanci wai saboda a mai kara ana ba da limanci ne akan mutumin da ya cancanci a basa ana ba da jagorancin al'umma akan mutumin da yake da ilimi ba wai saboda ya dade a cikin abun ba ko saboda su suka kawo abun ko saboda su ne suke da hannu da shuni a wannan abun da Allah yake koya mana wa amma manistaghna fa anta anhu tasadda mutumin da ya wadatu akan wannan shi ba abun bane gaban sa amma za ka ga kullun shi ake haba-haba shi ake jawowa idan aka zo taro za a ce ba za a yi ba sai alhaji wane ya zo ko sai malam wane ya zo ko ko sai wane ya zo saboda asalin abun ko asalin kungiyar su suka nada mata sunan a'a shi addinin musulunci wanda suka yi himmantuwa da abun wanda suke da ilimi su ne ake darajantarwa a cikin wannan abun Allah madaukakin sarki yana cewa amma man istaghna yana daga cikin abun da na ƙarshe wannan ayoyin suke koya mana shine duk mutumin da bai damu da abun da kake yi ba a matsayinka na mai wa'azi ko a matsayinka na malami to ka shafa masa lahiya yana da kudi bai damu da yazo wajenka bai saurari ilimi to ka shafa mai lahiya yana da dukiya yana da matsayi bai damu da yazo wajenka ba a matsayinka na malami ya samu ilimi to ka shafa mai lahiya kada wani abu ya gama ka da shi saboda zuwa a wurin nasa shine yana daga cikin abunda zai sa ka kwaso ma da'awan wulakanci a galkashin wannan wasu malaman suna ganin ma al-ilmu yu'ta wa la yu'ta shi ilimi ana zo masa ne ba shi yake zuwa ba shi yasa da yawa daga cikin malamai suna zargin mutumin da zai zanki kwasa kauha domin ya je ya koya ma wasu karatu har inda suke a koda sun baka kudi su tardo ka inda kake so inda kake ganin ya dace a yi sai a zamna nan a yi karatun in kuma suka ce ba haka ba to abinda ya fi ka shawa musu lahiya da su da dukiyansu abinda Allah ya rubuta zaka samu zaka samu wanda Allah bai rubuta kuma ba za ka same shi ba kowa kake koya ma karatu ba zai baka shi ba atata in ka je dai ba zai wuce a baka shinka biyar in azumi ya zo a baka buhun shinkawa in sai lallai ya taso a baka wani abu a ce ka kara ka sai rago wannan dukkan abubuwa ne wanda idan malami ya rike mutuncin kansa ya san daraja kima abun da yake yi to Allah madaukakin sarki shine yake daga darajar mutum ba wai wasu ba wanda in ka musu da'a ko in ka musu biyayya wannan sune za su daga ka saboda ko su baka limanci ko wani abun da ya kamata haka abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته